Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM, sai Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke Ghana kuwa, kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki, ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 15 ga watan Satumba, ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Tsananin guguwar nan mai lakabi da Florence ya ragu zuwa mataki na mummunar guguwar da aka saba gani, bayan da ta afkawa jihar North Carolina dauke da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya, inda ta yi sanadiyar mutuwar kalla mutane 5. Yan sanda a birnin Wilmington sun ce wata mata da jaririn ɗanta sun mutu bayan da wata bishiya ta fada kan gidansu. Sannan kuma wata mata a ƙaramar hukumar fada da ke jihar North Carolina ta mutu sanadiyar bugun zuciya bayan da ta kira waya tana neman taimako. Sai dai motar ɗaukar marasa lafiya ta kasa zuwa girin matar saboda bishiyoyin da suka fadi suka rufe hanyoyi. Jami'ai sun ce mutane 2 sun mutu a ƙaramar hukumar Leno. Wani mutum mai shekaru 78 ya mutu bayan da wutar lantarki ta ja shi yayin da yake kokarin hada wayar wutar lantarki, yayin da iska kuma ta buge wani mutum har ƙasa ya mutu lokacin da ya fita duba karansa. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta ƙasa ta ce ƙarfin guguwar Florence ya ragu zuwa ƙarfin guguwa mai tsanani da aka saba gani, kuma yanzu haka tana tafiya sannan a hankali zuwa gudu maso gabashin jihar North Carolina. Tana tafiyar kilomita 110 cikin sa'a. An ceto ɗaruruwan mutane yayin da ruwa ke daɗa ƙaruwa a ƙaramar hukumar Craven. Jami'ai sun ce sun samu kiraye-kirayen waya na buƙatar kai ɗauki sama da 150 domin su ceto mutane daga garin New Bern ɗin nan mai ɗimbin tarihi saboda ruwa ya shige gidajensu. Yayin da jihar North Carolina ta jike sanadiyar guguwar Florence, ita kuma guguwar Typhoon Mangkhut ta farma ƙasar Philippines. Akwai sauran guguwa har 3 na yawo a yankin yamma, kuma ɗaya daga cikinsu ta nufi kudu maso gabashin Asiya. Masana sun ce wasu daga cikin irin waɗannan matsanancin guguwa suna da alaƙa da sauyin yanayi. Wasu kuma babu abin da ya haɗa su da sauyin yanayi, wasu kuma ba su san abin da ke haddasa su ba. Abin da ba a saba gani ba shi ne a ce manyan guguwa na faruwa a lokaci guda. Shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame ya yi wa shugaban 'yan adawar wakwe da ke ɗauri afuwa Victor Umuhoza. An bayyana afuwan ne a wata sanarwa da gwamnatin Rwanda ta fitar da yammacin jiya Juma'a, wanda ke zama wani bangare na yi masu laifi 1,140 afuwa. Wani mutum da ya samu afuwar shugaban ƙasan shi ne fitaccen mawaƙin nan mai suna Kizito Mihigo. Sanarwar daina cewa shugaban ƙasa ya amfani da ikonsa wajen yin afuwar, biyo bayan rubuta takardar neman afuwa da masu laifin suka yi cikin watan Yunin da ta gabata. Kundin tsarin mulkin ƙasar Rwanda ya bayo shugaban ƙasa ikon amfani da mukaminsa wajen yi wa masu laifi afuwa ta hanyar doka ta tsara, bayan ya tuntuɓi kotun kolin ƙasar. Wasu lokuta gwamnatin Kagame kan zargi kungiyar FDLR da hannu a kisan ƙari dangin da ya fara a ƙasar tun shekarar 1994, inda aka kashe dubin da bata 'yan Rwanda cikin kwanaki 100. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyoyin agaji 19 sun yi kira cikin gaggawa ɗauki matakin kawo sauƙi ga bakin haure sama da 17,000 da ke cunkushe a wata cibiya da ke tsibirin Girka, wajen da aka gina da zumma tsugunar da mutane 6,000, a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar ta ranar Alhamis. Kungiyoyin da yana neman a samar da maslaha domin kawo ƙarshen cunkoso da samar da walwala ga bakin hauren. akasari bakin hauren da suka fito daga Syria da Iraq da Afghanistan da kuma wasu kasashen Afirka suna zaune ne cikin mawuyacin yanayi a tsibirin Girka dake kusa da gabar ruwan Turkiya bisa ga wata sanarwa da kungiyoyin suka saka wa hannu ciki har da kungiyar Oxfam ta kasa da kasa. Sabon jakadan Amurka kasar Zimbabwe Brian Nichols ya ce dole ne kasar Zimbabwe ta cika alƙawarin da ta yi na kawo sauyi a kasar idan har tana son Amurka ta janye takunkumin da ta kakaba mata. A wata hira da aka yi da shi a nan ofishin muryar Amurka da ke Washington da Kada Knowles ya faɗa wa sashen Zimbabwe na wannan gidan rediyon cewa sabon zaɓen shugaban ƙasa Emmerson Mnangagwa zai samu cikakken goyon bayan Amurka idan har gwamnatinsa ta cika alƙawarin ta ɗauka na samar da sauyi a lokacin yaƙin neman zaɓe. Ya ci gaba da cewa cikin sauyin da zai samar har da yin amfani da doka wajen baiwa 'yan ƙasa 'yanci samun bayanai da kuma faɗin albarkacin baki.
Kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani. Daula ko ince barka da tashi.
To Usman ina kwana mun tashi lafiya?
Lafiya lau ya lafiya.
Kuma muka ji da wannan ruwa da wannan guguwar tekun da ake ta fama da shi a wannan yankin. Fatin Juma'a ake ta ruwa a nan.
Ai hucinta ne yake haifar mana da ruwan mu kuma.
Ƙarai kam haka ne.
To Allah Ubangiji ya fidda masu shiga cikin matsala ko kuma duk wanda ya samu matsala a ciki Allah ya warware masa.
To amin.
Allah kuma ya kare wanda abin bai shafa ba.
To amin amin.
Yawwa to kafin ki je gaisuwa gaishe-gaishen abar ya huce sannan muna da labari muna da karashin kuma ci gaban jin gudunmuwar harshen Hausa ko
haka ne a wancan makon haka muka tsaya
yawa to amma kafin sannan waka da aka fara ji a farkon shirin waka ce ta aure da aka rerawa Malam Garba Suleiman da aka sani da Krako wanda kuma ya daura aure tare da amaryarsa sai mu ce Allah Ubangiji ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari to kai ma Sarfil Hashim dan mutanen Gumal da aka yi tuya aka manta da albasa a cikin shirin a bari ya huce kenan ya dan huce kadan to muna maka sakon taya murna na karuwar danmu Ibrahimu da aka samu wanda kuma sai mu ce Allah Ubangiji ya raya shi ya ba mu mai jego da lafiyar shayarwa sai kuma sakon ta'aziyya zuwa ga dan uwa da abokan arziki musamman shugaban sashen Hausa na murya Amurka Leo Kien game da rasuwar kanwarsa Chinjo Emmanuel wanda kuma jana'izar ta jiya akai Juma'a sai mu ce Allah ya kyauta karshen mu duk gaba daya in tamu ta zo ya sa kuma sun huta sannan ya bada hakurin rashi musamman Mr. Emmanuel Jolen wanda shine mahaifinta da kuma mamanta Mrs. Mamarina muna mika musu ta'aziyya Allah ya bada hakurin wannan rashi da aka yi
to amin amin
to yanzu kina iya mika mana gaishe kafin mu je ga karshen tarihin Hausa da gudunmuwar da harshe ya bayar da kuma sauran abin da ke tafe
to Malam Usman ka san wannan karan ba daga Facebook muka dauko ba mun dauko ne daga email inda suke aika mana zuwa email din mu na wajen aiki ina yi wa filin a bari ya huce da daukacin ma'aikatan BOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da yi maku jagora a dukkanin ayyukanku
to amin amin
sako ne daga ni mai sauraron ku a koda yaushe Sani mai lange-lange yalwa ya wuri sai sako na gaba shi kuma cewa zuwa ga Usman Kabara ina so ka isar min da sakon fatan alheri na ga ma'abotan filin a bari ya huce farko ya ce na mika sakon gaisuwarsa zuwa ga Dakomi dakawa yaro kashi sai kuma zuwa ga Abdullahi baban Yusuf dan Inyamuri sai na Madiya Hayya da kuma Ojo na titin Bugaje a Jamhuriyar Niger fa Jamhuriyar Niger su ma suna da Bugaje ne kaman ta mu ta tsana
shi akwai ran da Adili yake cewa Maryam wai anya ita ba ya garin sa ce kai ita Bugajen ka tsana ce kakka mana kwaci
to sai gaisuwar kuma zuwa ga Abubakar Kalanjaga to tare da Ali Makoda commissioner mahalli na jahar Kano sai da Asabe mai fata ya wuri da fatan duk suna cikin koshin lafiya
to amin amin
to sai kuma sakon gaba inda yace gaisuwa ta zuwa ga wannan fili mai farin jini daga mai nasara nasarawa Puntuwa sai sakon Fatima Musa Wada Barikin Ladi jahar Plateau inda take cewa Gaisuwar filin a bari ya huce zuwa ga Hafsat Muhammad Maina BOA Hausa Aishatu Musa Wada Barikin Ladi Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya sai sako na gaba cewa suka yi muna yi maku fatan alheri ma'aikatan BOA Hausa da fatan za ku mika mun sakon gaisuwa ta zuwa ga mai martaba sarkin Daura Dr. Umar Faruk sarki na 60 a masarautar Daura da Kabir Salisu dan majen Daura da Abdulrahman dan Malan madamin Daura da Alhaji Muntari Ruko to da fatan duk sun tashi cikin koshin lafiya sako ne daga Sade Saidu Daura sai sakon Gali Siraja Faki inda yake cewa fatan alheri ga daukacin ma'aikatan BOA Hausa musamman ma Oga Kabara da Anti Daula to muna ansawa gaisuwar a bari ya huce zuwa ga mai girma jakadan Faki Alhaji Abdullahi dan Kari Faki da Malam Siraju na Allah Yado Faki da Abubakar Kawo Girgir da Ishun Dila Faki da Musa Hadarin Asuba da Magaran da kuma Fatima Musa Wada Barikin Ladi tare da Jamila da Fatima matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da fatan duk suna cikin koshin lafiya
fushi da dangin sarauta tana ga Allah kunga gida a loge da sarauta na gidan yaro gidan sarauta na
ce wannan na kun ka zo anada Allah bai zai sarauta
zau yau
kisan wancan makon ana bin mubashin karashar labari wanda Dr. Salisu Bala na gidan Arewa House na ajiyar tarihi ya ke bada labarin harshe ko kuma gudunmuwar da harshen Hausa da muhimmancin sa ya bayar a duniya. Yau kafin ka shiga ba akwai ma'aikaci abokin aikin mu ya shigo shi ma zauren yanzu haka.
Ina da tambaya.
Za ku gaisa sannan shi ma yana da tambaya zaka ji ya shigo a ko yaushe.
Assalamu alaikum Dr. Salisu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Yawa barka dai.
Barka da kokarin sallah.
Yawa to idan karka ji tambaya daga sama ka ce daga ina ka wannan ya fito. Happy ne. Yawa to
yanzu bari mu fara.
Ganda nan za mu dinga dauka waya.
Bayoyin mutane masu tambaya.
Amma ka ci gaba da dan bayanin da ka karasa bayanin naka.
Yawa yanzu haka idan game da nake muku bayani nake cewa akwai wanda ba ma taba rasa wadanda zaka ga sun je suna bincike ko wadanda sai daga sun yi retire ko kuma suna so su zauna su dan yi wata biyu wata uku a tare da mu mukan kai su wurare daban-daban kuma mu suka yi mu'amala da mutane daban-daban musamman ma yan jarida da kuma masana harshen Hausa da sauransu. Abin da nake so nuna a nan shine a cikin Najeriya a yanzu ka san mutane sun shahara wurin adana littattafai da wanda aka buga su bugun inji a library. Abin da ke faruwa a yanzu shine a cikin manya-manyan dakunan karatu da dakunan adana littattafai na karatu da na bincike na ilimi za ka ga abin da ke faruwa yanzu shine ana ware wani wuri katafare na musamman wanda ana zuwa gidajen manya-manyan malamai da suka shahara a wurin rubuce-rubuce na ajami da abin da ya shafi na ilimi na rubutun Hausa ana zuwa ana adana ka a waɗannan wurare kamar yadda kasashen Turai suke. Abin mamaki shi ne za ka je ka samu ka ga Hausan ma a yanzu sai a ɗauko wani bangare na ilimi sai a yi amfani da wato harufa irin na Larabci na ajami sai a rubutu na ilimi a kan da wani yare kuma daban. Kamar misali a ɗaukar maka misali kamar a ce yaren Kaninkon ko yaren Ninjom sai a je sai a ce maka to ana so a yi rubutu amma kuma da yaren Ninjom amma harufan kuma irin na ajami ne wanda mutanen ƙasar Hausa suka saba rubutu da shi. Wani tasiri ne kuma na wato yaren Hausa akan sauran yarurruka na kasashen wato cikin Afirka.
Wato ya shafe su.
Ta yadda za ka ga cewa ana so a jawo hankalin shi wannan ne yaren wanda aka yi rubutu da yaren shi kuma yana da ilimi na bangaren abin da ya shafi ajami ya zai koyi wani abu da malam Bahaushe yake yi ta hanyar sarrafa ilimi da wani yaren wanda ba na shi
ba. Ba na shi ba. Ban sani ba ko Hafiz na tambaya.
Yawanci za ka ga kamar rubutun ajami a matsayin makaman na Hausawa za ka ga yanzu musamman yaran da aka haifa kamar zance wanda aka haifa kamar shekara 18 zuwa yanzu da yawa ba su san yadda ake rubutu da ajami ba.
Amma ka basu ba za su karanta ba.
Warai kana ganin wace irin gudunmawa ya kamata marubuta su bayar domin a farfado da wannan rubutu na ajami.
Gudunmawa da ya kamata masana su bada shi ne ta hanyar kulle da kwasa-kwasai wanda za a rinka koyar da su a makarantun sakandare da kuma abin da ya shafi a karamar a cikin jami'a musamman kamar cibiyar koyar da harshen Hausa don ne da wani course na musamman wanda zai ringa koyar da yaren ajami ta yadda wasu za su shahara musamman a wannan fanni ba da za a yi ka karanci harshen Hausa ba tare da ka iya ajami ba. Misali sannan na biyu kuma a Hausan ma da ake koyarwa ta san hakan shigo da littattafai a ce kamar littafin ruwan
bagaja
littafin filiya dan mai karfi littafin magana jari ce to sai a shigo da wasu littattafai kamar guda biyu na koyon ajami yaro ba zai kar idan yara da yawa sun yi karatun Hausa yawa ne littattafai da na zayyana amma idan aka shigo da ajami ilimin da suka samu a karatun zauri da karatun rubutun allo a gida zai yi amfani wurin koyar da su ajami idan aka shigo da shi a bangaren sakandare bangaren makarantar makaranta ko karaman makaranta secondary daga da yake ne na biyu kuma ana iya amfani da wata dama misali a sai ko irin jaridu na da wadanda aka wallafa da rubutun ajami a rinka koyar da na da irin wadannan wato rubutun kana kuma ana iya sa manhajar wannan koyar da karatu a bangaren abin da ya shafi jarabawa da yara za su dauka sai za ka tabbatar da cewa jarabawa da yaro zai dauka na fitar da ta shafi wato yaren Hausa sai ce to akwai tambaya da ko bi da shafi ajami wanda ake so yaro ya amsa to za ga shi ma zai taimaka wurin mutsa ajami akwai wani matsayi da muka dauko shi sai mai taimakon jami'a ta dauka mana shi a matsayin ma'aikaci yana nan a cikin cibiyar adam kayan tarihi ta Arewa Hausa wato wannan matsalolin ba wani ne illa wanda ya kware akan rubutun calligraphy. Calligraphy din nan
kamar zayyana
ta tasiri wurin rubutun ajami.
Sosai.
Da yawa daga zasu ga da suna zuwa suna koyan wato kaddu ma'ana rubutun shi kanshi. Wato ba da yawa rubutun ajami ba tare da kafiya.
Salam ba.
Wato kaddun nan shi ne calligraphy. Calligraphic writing. Wato idan ka iya shi, dole za ku ga irin masu kwararru daga cikin su suna zuwa manyan katafaren masallatan Juma'a. Suna yin rubutu irin na hayatul kursi da rubutu na alqur'ani da ayi haka wurin kawata
masallaci
da shi ne waɗannan mutane idan ka lura da kyau zaka ga yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa yanzu ake samun wasu ayyuka da aka ake wallafawa musamman ta bangaren abin da ya shafi idan ka duba cibiyar wato koyan yaren Hausa da al'adu da jami'ar Bayero ta Kano za a sun ɗauko wasu manya-manyan littattafai na wasu fannoni na kimiyya suna fassara su zuwa yaren Hausa wanda wannan zai yi tasiri matuƙa wurin sanin kalmomi baki musamman kamar irin su abubuwan da muka samu irin su kwamfuta irin su wayoyin tangaraho ɗin nan na hannu da sauransu to irin waɗannan abubuwa za a ga fassarar su suna fitowa na irin waɗannan ayyuka.
To mun gode Malam Salisu Bala.
Come on. daula ina da wani dangantun labari ne kafin mu sallama.
To Usman, yau kuma da mi aka zo mana?
To labarin da zan baki ke ma aka ce ki karanto shi, shewa Adamu Rajauni ya aika da labarin. Yace wato wani bafulatani ne da shanunsa ya tafi kiwo, yana cikin kiwon shanu, sai kawai ɗaya daga cikin saniyar sa sai ta bata masa rai. Kawai sai bafulatanin nan ya dinga dukanta ba kakkautawa. Rai ya baci kenan. Ya kidenawa. Dukan saniya yake. Kai saniya dai ta duka yayi duka fa. Kuma ba alamar za a daina wannan dukan daula. Haban. Kawai saniya kawai tana nisawa sai kawai ta ce mallan to dukan ya isa haka mana. Kashe ne zaka yi? Ai da yawa yi da sanda ya fasa a guje wai gudu yake bi ma san inda yake jefa kafarsa ba ta wannan kunya ta wannan kwari gudu gudu to dama kin san suna zuwa kiwo da kare to kare na biye da shi a guje shi ma tunda ya ji gabawan shi a gudu ko mai gidan shi
dole shi da gudu
gudu suke bafulatan ne samu dai karshe kai gindin wata bishiya ya tsaya irin kakkauta yana ta kiwo yo Allah irin yau kai ya sha da kenan
ya sha alajabi kai sai ya tayi magana
shine ai shi ma he ka sa hakuri ce kashi abin mamaki da ba ta yi magana a duniyan nan sai da irin maimaitawa nan daula ya ƙara maimaitawa kamar sau uku haka ai a shekarun nan dake biye da shi a guje shi ma da ya ga oga ya tsorata shi ma ya tsire ko yace mai sai ce ai shine ni ma fa abin da na gani wai abin ma wai kawai ya su mai wai
sai su mai to dole
to ai ba sauran
gudu ya gudu sanuwa ta yi magana yanzu kuma kare ya biyo shi kare ya yi magana sai su mai wa
to wannan labarin ne da wannan ya aika mana
Shehu Adamu Rajau
to yanzu kan amma
Daula Salim daga nan birnin Washington.
Usman Ahmad Kabari ne yake cewa mu zama lafiya sai wani makon Allah ya kai mu. Latsu mana wannan kidan.
To, bari mu danna.
Madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
Ready to shoot the VOA Afrique, dites-le à un ami.